Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 13 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labaran duniya.
Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama jihar da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda ta sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat su biyu sun caccaki shugaba Donald Trump kan afuwar da yawa wani aminansa mai suna Roger Stone. Kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a ƙasar Ethiopia, dubban 'yan ƙasar mazauna nan Amurka da sauran wasu ƙasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin Addis Ababa.
Kanin labarin duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya, hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta yi gargaɗin cewa kananan hukumomi sama da 100 suna fuskantar barazanar ambaliyar ruwa a Najeriya. To ko me jama'a suke cewa?
Duk abinda ake so gudanar ruwa gwamnati ta taimaka a gyara mana, saboda idan ba haka ba ruwa za su cima gidajen mutane.
A jihar Barnar Najeriya kuwa, hukumar lafiya ta duniya ce ta kaddamar da shirin bada rigakafin masassar cizon sauro da ake kira malaria ga yara miliyan 2. Amma gwamnati ta ce
a ga iyayenmu sai kokari su bada haɗin kai wa ma'aikatan kiwon lafiya domin su ga cewa an samu an gudanar da bada wannan magunguna.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma Sarfila Hashim kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama jihar da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Sabbin alƙaluman sun bayyana ne a jiya Lahadi, inda jihar ta samu mutum 15,000 da suka kamu da cutar a rana guda. Kuma nesa ba kusa ba, wannan adadi ya haura na duk wata jiha da aka samu a baya. Adadin da ya kusa da wannan shi ne na jihar California, wanda ya kai 11,694 a ranar Laraba na sabbin waɗanda suka harbu da cutar. A halin da ake ciki, jihar ta Florida na da kusan jimillar mutum 270,000 da aka tabbatar suna da cutar, sannan mutum 4,346 suka mutu. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, hukumomi a jihar ta Florida suka sassauta dokokin da aka saka na daƙile yaɗuwar cutar, ciki har da buɗe dandalin wasannin yaran nan na Disney World, duk da shawarwarin da masana kiwon lafiya suka bayar na a gujewa cinkoson jama'a. A ranar da adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka a rana guda ya kai 66,528. A karon farko an ga shugaba Donald Trump ya saka takunkumin rufe baki da hanci a yayin wata ziyara da ya kai wata cibiyar kiwon lafiya da ke wajen birnin Washington. Wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat su biyu sun caccaki shugaba Donald Trump kan afuwar da yawa wani aminansa mai suna Roger Stone, inda ya fi masa watanni 40 da ya kamata ya yi a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa. Matakin da suka ce tamkar ya yi wa doka karar tsaye ne. Yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ya kamata jama'a su gane cewa ba majalisar dokoki kadai su ne wa ƙarya ba, har da ma Amurkawa. Baya ga sauya tunanin shaidu da ya yi, tana mai cewa wannan batu ne da ya shafi tsaron ƙasa. An da yanke wa son hukuncin zaman gidan yari na tsawon wata 40, bayan da aka same shi da laifin yin ƙarya a lokacin da kwamitin Robert Mueller ke bincike kan shishigin da Rasha ta yi wa Amurka a zaben 2016. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba shugaban ƙasa ƙarfin ikon yin afuwa ga duk wanda ya so. Amma Pelosi ta ce za su gabatar da wani ƙuduri da zai hana shugaban yin afuwa ga wani da aka samu da laifi wanda ke da alaka da wani abu da shugaban ya aikata. Shi ma ɗan majalisar wakilai Adam Schiff da ya jagoranci shirin tsige shugaba Trump ya yi allawa dai da wannan afuwa. A ranar Juma'a da ta gabata, sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce Trump ya yi wa Stone afuwa ne saboda ba a yi masa adalci a shari'ar ba. Kusan mutum 600,000 suka kada kuri'unsu a wani zaben fidduguni da aka yi ba tare da amincewar hukumomin Hong Kong ba, domin tantance shugabannin masu rajin kare demokradiyya da za su tsaya takara a watan Satumba. Bangaren 'yan adawa a yankin na Hong Kong ne ya shirya wannan zaɓe wanda ake gani ya saba wa sabon dokan nan mai cike da takaddama wacce hukumomin Beijing suka kafa a yankin na Hong Kong. A dai watan Disamba ake shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki a yankin. Ɗaruruwan dubban mutane ne suka fita wannan zaɓe a ƙarshen makon da ya gabata, duk da cewa hukumomi sun yi gargaɗin hakan zai saba wa sabon dokar tsaro da China ta saka wa yankin.
Da jama'a ba zai kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa wasu ƙananan hukumomin fiye da 100 a ƙasar na tattare da barazanar ambaliyar ruwa. Tun da hukumar ta shawarci mazauna yankunan da aka yi hasashen ambaliyar za ta shafa da su yi ƙaura domin tsira da rayukansu da kuma dukiyoyinsu. Sai dai wasu mazauna yankunan sun koka kan yadda jama'a ke zubar da shara a cikin magudanar ruwa. Kana sun yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da su kawo musu ɗauki. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana.
Sanarwar da shugaban hukumar Air Vice Marshal Muhammadu Muhammad mai murabus ya fitar na cewa dole ne mutanen da ke zaune a irin waɗannan ƙananan hukumomi su ɗauki matakai na kaucewa ambaliyar ruwa. Hukumar dai ta ambato wasu ƙananan hukumomi da ke jihar Kaduna da suka haɗa da Kaura da Zaria da cewa suna daga cikin ƙananan hukumomin da za a fuskanci ambaliyar ruwa a bana. To sai dai kuma wasu jihohin su Martini aka fara fuskantar ambaliyar ruwa, musamman ma dai jihohi da ke yankin kudu maso yammacin Najeriya irin su Lagos. Ruwan sama da ake yi babu kakkautawa ya jawo gargaɗi daga gwamnatin jihar Lagos, inda kwamishinan ruwa a jihar Mr. Tunji Bello ya kira ga mazauna yankunan birnin Lagos da Moshin da Ireju Lekki da Ikorodu da su ɗauki matakai na gaggawa domin rigakafin ambaliyar ruwan. Bayan waɗannan ƙananan hukumomi, har ila yau akwai wasu ƙananan hukumomi da suka haɗa da Alimoshun Ikeja, Itaosa, Apapa Ojo, Oshodi Isholo da Agege da Badagry da Surulere da cewa yankuna ne da za a iya fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon cunkushewan magudanar ruwa. Kodayake dai, in ji shi, tuni gwamnatin jihar ta Lagos ta fara ɗaukar matakai na magance ambaliyar ruwan. To koya mazauna birnin na Lagos suka ji game da irin waɗannan gargaɗi, ga dai abinda wasu mazauna birnin ke cewa.
Umar, abin da zanga yankan wannan ambaliya da yake faruwa a Lagos, wato na ɗaya akwai laifin mutanen unguwa haka, saboda gaba shara da ake a kwatoci. Na biyu kuma ya kamata ƙaramar hukuma ta shigo wannan al'amari, sannan fitar gamman su shigo, fitar gamman ma tana iya shigowa don da ƙara wannan in haka za ƙarfi da ƙarfi, insha Allah wannan abubuwa ga kauce.
Assalamu alaikum. Yanzu abinda ake so gudanar ruwa gwamnati taimaka ya gyara mana, saboda idan ba haka ba ruwa za su cima gidajen mutane. Dan hakan gwamnati ya taimaka mana, Allah zai biya shi, ba mu ka biya gwamnati ba Allah, amma kuma mu talaka muna da himfani ko ba gaskiya ba. In ya taimaka to amma yi kokari ya taimaka dan ya gyara gudanar ruwa.
Abin da ke jawo wannan ambaliya shine idan aka ce an samu ruwa mai karfi kuma babu da wadatacciyar hanya da zai wuce, to idan ruwa ya cushe sai ambaliya ya dawo baya. To kuma ruwa ya dawo baya gaskiya yakan yi barna. Duk da mu ma akwai matsaloli namu na mutanen unguwa. Sai kaga mutane idan ana ruwa, sai kaga wannan ya dauko shara ya zuba a cikin kwata, wancan ya dauko wani abu da yake ta'ajiya sa a cikin gidan sai yana neman yadda zai ya yarbu da shi sai sa shi a cikin kwata.
Bayan waɗannan jihohi dai, har ila yau akwai wasu jihohi irin su Kogi da Niger da Benue da su ma kan iya fuskantar ambaliyar ruwa kamar yadda ya faru a can baya. Tuni dai masana kimiyya ke alakanta ambaliyar ruwa da dumaman yanayi wanda kasashen duniya daban-daban yanzu haka suka tashi tsaye domin yaƙi da shi. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Nan gaba kaɗan za ku ji rahoto akan ƙaddamar da bada rigakafin cutar malaria da hukumar lafiya ta duniya ta yi a jihar Borno. Yanzu ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaƙi a ƙasar Ethiopia, dubban 'yan ƙasar mazauna nan Amurka da sauran wasu ƙasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin Addis Ababa a birnin Minneapolis da ke Minnesota, jihar da aka fi samun 'yan ƙabilar Oromo. Mutum akalla 1,500 suka datse wata babbar hanya har sama da sa'a guda a ƙarshen makon da ya gabata. Mutuwar mawaki Hachalu Hundesa, mai shekara 34, wanda aka harbe har lahira a Addis Ababa a ranar 29 ga watan Yuni, ta sa 'yan ƙabilar ta Oromo sun haɗa kai domin nuna adawarsu ga Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed. Yayin wata hira da VOA ta yi da Professor Henoch Gabisa na Jami'ar Nazarin Aikin Shari'a ta Lee University, Farfesan ya kwatanta waƙe-waƙen Hachalu a matsayin na juyin juya hali. An dai ta zanga-zanga a sassan ƙasar ta Habasha bayan kisan mawaƙin, wacce ta sa aka yi fito-na-fito da jami'an tsaro. Hukumomin ƙasar sun ce an kama kusan mutum 5,000, sannan wasu 239 sun mutu sanadiyar wannan zanga-zanga. Lamarin ya kai ga hasai da aka katse hanyoyin sadarwar intanet a wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka na kwantar da tarzomar. Shugaban ƙasar Poland Andrzej Duda na ikirarin shi ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a zagaye na biyu, amma kuma sakamakon farko da ake tattarawa a rumfunan zaɓe ya nuna cewa ba a san wanda zai lashe wannan zaɓe ba. Duda, wanda ke da ra'ayin mazan jiya da kuma magajin garin Warsaw Rafal Chekowski, sun samu kashi 50-50 na ƙuri'un da aka haɗa, inda binciken da wani gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi ya nuna Duda ya ba abokin hamayyarsa 'yar tazarar ƙanƙanuwa. A yau Litinin ko gobe Talata ake sa ran samun sakamakon zaben, amma tuni har Duda ya fara ikirarin shi lashe zaben bisa la'akari da sakamakon binciken farko da aka gudanar kan zaben. Shi dai Chekowski ya faɗa wa magoya bayansa a Warsaw cewa da zaran an kammala ƙidaya ƙuri'un, yana da tabbacin cewa shi zai lashe wannan zaɓe. Ita dai jam'iyyar Duda ta Law and Justice Party na fatan ganin ta ci gaba da samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar domin ta aiwatar da manufofin masu ra'ayin mazan jiya da suka haɗa da batun da ya shafi shigar baƙi ƙasar. Matakin da wasu da dama a ƙungiyar tarayyar Turai suka ayyana a matsayin waɗanda suka saɓa wa tsarin demokuraɗiyya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar lafiya ta duniya wato WHO a takaice ta ce tana sa ran samar da rigakafin cutar malaria ga kananan yara akalla miliyan 2 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda ake fama da rikicin 'yan kungiyar Boko Haram a ƙarƙashin wani shiri da ta kaddamar a ƙarshen makon da ya gabata a garin Maiduguri. A ƙananan hukumomi 25 daga cikin 27 na jihar za a gudanar da wannan aiki, amma hukumar ta WHO ta ce ba za ta samu damar yi a ƙananan hukumomi biyu ba saboda yanayin tsaro. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana.
Hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran samar da rigakafin zazzabin cizon sauro ga kananan yara akalla miliyan 2 a faɗin jihar Borno. A ƙarshen makon jiya ne dai jami'an hukumar lafiya suka kaddamar da rigakafin a fadar mai mataba Shehun Borno, Dr. Abubakar Ibn Umar Garbe Ekanami, don baiwa wasu kananan yara rigakafin da kuma za a gudanar sau 4 ga kowace wata har cikin watanni 4 ga kananan yara 'yan watanni 3 zuwa watanni 59 da haihuwa. Mai martabin ya ce ya kamata hukumar lafiyar ta kuma sa hankali kan sansani 'yan gudun hijira da su ma yanzu hakan ke makare da kananan yara.
Ai kokori dai, ai bistin duk IDPs kam nan, domin muna da IDPs diyawa wanda aka sa su dole suka bar garuruwan suka zo. To wayannan abubuwa in ba kai musu ba to suna cikin wahala. Saboda haka ina roko wannan team aje ai kokori aje camps din, kuma cikin gari kuma anguwani duk IDPs din. Malaria banza abu ne, abu ya kama mutum ba dadi har ma zai kai mutuwa. Saboda haka muna jira kuma parents su yi cooperating su ba yaransu a doctors nan a basu wannan magunguna saboda kanmu, saboda kasanmu, saboda yaranmu.
Kuma dai mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafar kiraye ga iyayen yaran kamar haka.
Kira ga iyayenmu su yi kokari su ba da haɗin kai wa ma'aikatan kiwon lafiya domin su ga cewa an samu an gudanar da ba da wannan magunguna. suna wa yara gwamnatin Borno tana musu godiya kuma koyaushe kuma muna nan hannun mu gude duk wanda yazo cewa zai abin da ya kamata al'umma su samu karuwa muna nan zamu hada kai da mutanen da ke da niyyar irin wannan masu kyakkyawan niyya akan irin wannan abubuwa
ta bala Hassan da jami'i ne a hukumar lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da kuma ya soma da bayyana muhimmancin wannan rigakafin kamar haka
wannan yana da muhimmanci idan muka yi la'akari da zazzabin cizon sauro yake addaban yara kanana to shi yasa muka ga cewa dauke wannan mataki a kare yara a wannan lokaci wanda muna samun wannan zazzabin cizon sauro sosai in da zaran an shiga damina za mu yi wa yara kusan miliyan 2 local government 25 da yake cikin Borno state
wato kananan hukumomi 27 muke da su kananan hukumomi biyu din kuma fa
kananan hukumomi biyu kamar yanda kowa ya sani a yanzu za ku ga cewa Marte har yanzu ba a samun shiga da kuma Abadan ba a samun shiga idan muka duba nan Najeriya gaba daya ana samun kimanin mutane kusan miliyan 5,700 wanda suke kamuwa da wayannan cututtuka din kashi kusan 50 da wani abu daga cikin wannan duk yara ne yake addaba da kuma mata masu ciki shi yasa aka dauki mataki domin a ga cewa an kare yara daga wannan zazzabin cizon sauro musamman a nan jihar Borno
ta Bala Hassan kenan ɗaya daga cikin jami'in hukumar lafiya na Majalisar Dinkin Duniya dake jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1,500 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta biyu a Africa akan mita 102.5 baya ga haka muna nan kodayaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Shirin ciki da gaskiya yana ci gaba da bin diddigin kudaden tallafin corona da aka tara wa gwamnatin Najeriya. Inda a yau ma za mu ci gaba da jin martanin gwamnati ta bakin babban hadimin shugaban kasa kan tallafa al'umma da jin kai. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Gwamnatin Najeriya ta maida martani kan zargin karkatar da kuɗin tallafin corona da ake yi wa jami'anta da nuna wasu sun azurta kansu da kuɗin maimakon agazawa masu karamin karfi. Azanta ta musamman da wannan fili mai baiwa shugaba Buhari shawara kan tallafa al'umma da jin kai barista Ismail Ahmad ya ce wannan lamari duk zargi ne da ba za a iya kauce masa ba. Amma in akwai hujja a kawo don gwamnatin ta Buhari mai tunkaho da yaki da cin hanci ta dau matakin da ya dace. Ismail Ahmad ya ce hakika an ware ko samun biliyoyin naira amma kuɗin na babban banki da kuma mika wa sassan da suka dace don aikin tallafin. Da filin ciki da gaskiya ya shaida masa ire-iren korafe-korafe da dama da muka samu daga wasu 'yan Najeriya kan cewa su sai a kafafen yaɗa labarai suke jin cewa an ba da tallafi amma ba su ga komai a ƙasa ba. Barista Ismail Ahmad ya kawo karin magana Hausawa da ke cewa in dambu yayi yawa baya jammai.
Barista tambayar ita ce lalle wannan sananniyar kalma ce ta Hausawa cewa in dambu yayi yawa baya jammai watakila idan man an sa shi da yawa watakila zai iya ji a yin wannan zamani. Abinda ake faɗa shin akwai wasu wani tsari da kuka bi na tabbatar da dan man da ake da shi din da aka tara biliyoyin nan sun isa tallafin ya isa wajen mutanen da ya kamata ya same su wasu talakawa da kusan zan iya cewa sun fita ba su da abin da za su ci.
Eto mu dai a nan bangaren kusan zan ce an yi haka din dan misali kamar yawanci tallafin da mu muke bayarwa tallafi ne da muke bayarwa kai tsaye direct ba zuwa yake ta hannun wasu ba dama mutanen mun san su ba wai zuwa zamu yi mu ce ga sale za mu baka kaza ka je ka ba wani ba haka muke ba dama sale ne kudin sa inda yana da banki yana da account a banki za a tura masa kudin sa ta banki, in ba shi da shi za a tafi inda yake aje a same shi a bashi kudin shi. To wannan ne ya kawo cece kuce ake cewa wai an tafi ana raba wa mutane kudi a ƙauyuka. To yawancin mutanen da suke ƙauyuka ba su da banki, wani sai ya hau mota zai tafi banki, in ka na bashi 5,000 a wata nawa zai sa aljihu, nawa zai hau ya je banki ya je ya ciro kudin sa, wasu a ƙauyukan da suke. So sai sa duk aka fara wannan tsarin, amma a haka din ma ana nan ana tattarewa ana so a samu yadda za a yi a gaggyara abun, insha Allah a samu financial inclusion, mutane su ringa bude account ɗinsu a bankuna a san yadda za a ringa ba su kuɗin su ba tare da an ringa ba da kuɗi haka a tsarara ba. So akwai matakai daban-daban da muka ɗauka don a tabbatar cewa wannan abin ya isa ga mutanen da suke so. To amma ya wannan na bangaren mu kenan, na wasu bangarori kuma ba zan iya baka ansa akai ba, amma na tabbatar su ma akwai matakan da suka dauka don su tabbatar ana haka.
Yawwa, mutane da yawa waɗanda muka yi hira da su, akwai waɗanda suka ce wasu sun ce sun samu tallafin nan, wasu kuma sun ce kawai kafafen yaɗa labaru suke jin cewa ana ba da wannan tallafin, su gaskiya ba su samu komai ba.
Wannan corona virus ma akwai wanda na tambaya a ƙauyen mu ya ce mun shi Allah talla bai taɓa jiwa. Kaga dai annoba ce, duk dai an fi wata huɗu ana yin tako, an fi wata huɗu ana yin, saboda haka dama akwai wanda za su ce gaskiya ba su taɓa ji, ba su ji a jikinsu ba, ko sun ji labari. Kai ka yasa amma ka samu wanda ya ce ba yana ji a kafafen yaɗa labarai, akwai wanda zai ce ba shi wallahi tallafi ba, taɓa jin ma ana wani zancen wani tallafi bai ma taɓa sannan abin da ake ba. Za ka samu irin wa'innan mutanen. Na gaya ma wannan cutar da ake ta corona virus ta addabi duniya, ni na tafi a Kano akwai wani ɗan uwana da ya ce mai shi wallahi bai ma taɓa jin labarin abin da ake ciki ba. Na ce Allah ya ce Alkur'an, shi bai san me ake suna abin da ke faruwa, ya ce subhanallahi, Allah ya sauke. To kaji, saboda haka duk yadda kai dama akwai wanda ba zai ji wani abu ba, amma insha Allah ni na san gwamnati tana kokarin ta, kuma amma kamar yadda na gaya ma abu ne wallahi da yawan gaske, abu ne kuma na yarda gwamnati dole ta tashi da gaske, ta kara ta maida hankali, ta kara hada karfi da karfi, ta tabbatar cewa wannan abun an samu yadda ake so, amma dai kam abin da yawa gaskiya.
Yawwa, to kusa da karshen wannan tambayar, Barisa, ba za ku rasa jin a cikin mashirin da muke na ciki da gaskiya din, mutane da yawa sun ce ita wannan gwamnatin dama ta kafu ne bisa alkawarin yaƙi da zarmiya da almundahana da aka bata dama cewa ita wacce tsohuwar gwamnati ta bata Najeriya ta yi sata ta yi abubuwa. To aikin wannan ma na coronavirus ne, an ce wasu mutane ne kawai suke an zarge su, suka cinye kuɗin, suka ƙara yawan motoci, wuyansu ya ƙara kauri, suka bar talakawa, suka ƙara ramewa, suka shiga matsala. Me za ka ce kan wannan?
Wannan zargi dama haka yake, kullum cikin zargi yake, amma a bari mana mu ma mu gama a yi bincike a ga ko za a samu wanda suka ci wani abu, kuma mutum yana da hujja ta mularin cewa wani ya yi rub da ciki da kudin nan, kudin mutane wallahi ya kawo hukuma ya gamba za a ɗau mataki a kansa ba, kowaye shi ya san. Amma dai wannan zargi kawai, dama dai in kana aikin gwamnati ba yadda za ka yi guji zargi, mutane ne kullum haka ake cewa. Amma dai wannan ba wani, mu dai ba mu ga wani, kamar yadda nake gaya ma misali yanzu wannan kudaden da ake cewa an ba kwamiti din, kudaden da ake cewa an ba da gudunmawa kwamitin nan, ba su aka ba kudaden nan ba. An ajin ne kowa na da CBN kudinta na hannunta, NNPC kudinta na hannunta, yan kasuwa kudinsa na hannunsa, iyaka su ce to me kuke so, kaza muke so, to mu je mu saya mu ba ku zo ku raba wa mutane. Amma in akwai wanda yake da shaida cewa tabbas wani ya yi almundahana, ya hau, ya rubuta ciki da kudin mutane, to wallahi tallahi in ya rubuta ina tabbatar maka gwamnatin da ba su kyale shi, za a ɗau mataki a kansa.
Amma mana Barisa, kuna jin waɗannan zarge-zarge kuka yi shiru, ba kuma yi da martani ba?
To kuma kullum ai, to in dai abin da za ka yi kullum abin da za ka ringa yi kenan, wannan zargin fa ba zai ƙare ba. Shi dama kawai ka gani an riga muna wata irin ƙasa ce wanda da daɗewa talaka ya riga ya samu yankan ƙauna tsakaninsa da mai mulki. Gani ake duk mutumin da yake kujera ta gwamnati ko ta mukami, in ba Allah bane ya kare shi, kawai gani ake dama first and foremost abinda ake fara tunani cewa shine yana cin kudin mutane, shine tunani na farko da ke zuwa kan dan adam. Daga baya ne in aka gani shi dai misali da kyar yake tafiya, ba shi da kaza, ba shi da kaza, alalace, to shine watakila sai a ce to watakila wannan baya cin kudin mutane, watakila. Amma dama zargi na farko shine kaza kaza kaza, wani dama kawai shikenan ya samu dukiya al'umma, yana abin da ya ga dama da shi, wannan shine zargi na farko. Sai ka ce mutum ya baka shaida, to sai ga makami ya shigo cikin magana, wanda ko ake ganin kaman su ne suke zaune galauba ruwansa da kaza ruwansa da kaza kaza kaza, shine in bincike yawa sai ga mutum an kama shi da gani. Wannan abu dai Allah ya kiyaye, saboda haka zargi ba zai yi kullun a ce kana mai da martani akan zargi ba, in ba zargi ya zama zargi mai karfin gaske ba, wanda mutum ya zo da hujja ko kuma akwai kuma misunderstanding, wani zai kawo maka hujja da gaske amma raran gashi a takarda ta nuna kaman an samu matsala, amma an kai bincike sai gan ka kanin abun sai ga watakila ba haka bane, an samu matsala ne a nan ko an samu matsala a can ko an samu matsala a can, to irin wayannan ne suke bukatar mutum ya fito ya mai da martani ya mai ya kawo magana, amma dan dai magana kawai a ringa mutane su ringa fadin sauran sai kaga abu ne wahalar gaske.
Ai kuma hukumar nan ta yi CPC mai binciken almundahana tsakanin jami'an gwamnati, ta fara ma bincike kan wannan lamari, mun zanta da hukumar ta ce kullum ma sai ta kira kalla mutum ɗaya biyu kan wannan ganin kudaden su je su bada shaida ta gano akwai matsala sosai.
To shikenan, to ka gani in dai hukuma tana bincike ba shikenan ba, ai ta bincike kurun alaji duk gwamnati ce yayi da hukumar EFCC da duk gwamnati ce, sai sa ni gaya maka in dai mutum na da hujja to gwamnati za ta ɗauki mataki a kai. To amma kawai ba za mu yi ta yawo kawai shikenan, duk wanda ya ce mana mutum ya fito gidan rediyo ya ce ai wani kaza kawai sada ya mana sata kawai sai mu je mu fara binciken sa, ai ba zai yi ba shikenan, ba mu da aikin yi kenan sai biyayyen mutane, tunda akwai wanda kawai dai bakin ciki ne, wasu hassada ne, wasu haka nan da kaji na kaji labari a wajen sada sada kai na kaji a wajen nura nura na kaji a wajen barista daga shikenan abin ya zama kanin labarai.
Barista Ismail Ahmed kenan da ke zama babban hadimin shugaba Muhammadu Buhari kan tallafa wa al'umma da jin kai. To masu raro kun dai ji matsaya ko abin da gwamnati ke yi da kudaden da aka yi ikirarin tara domin tallafa wa bukata domin rage musu raɗaɗin corona. Sai a biyo mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Admel Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Gaida Sarfil Hashim Gumel. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai a takaice.
Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama ja da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Sabbin alƙaluman sun bayyana ne a jiya Lahadi, inda jihar ta samu mutum 15,000 da suka kamu da cutar a rana guda. Kuma nesa ba kusa ba, wannan adadi ya haura na duk wata jiha da aka samu a baya. Adadin da ya kusa da wannan shine na jihar California, wanda ya kai 11,694 a ranar Laraba na sabbin waɗanda suka harbu da cutar. Wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat su biyu sun caccaki shugaba Donald Trump kan afuwar da yawa wani amininsa mai suna Roger Stone, inda ya fi masa watanni 40 da ya kamata ya yi a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa, matakin da suka ce tamkar ya yi wa doka karar tsaye ne. Yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ya kamata jama'a su gane cewa ba majalisar dokoki kadai su ne wa ƙarya ba, har da ma Amurkawa. A ranar Juma'a da ta gabata, sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce Trump ya yi wa Stone afuwa ne saboda ba a yi masa adalci a shari'ar ba. Kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a ƙasar Ethiopia, dabban 'yan ƙasar mazauna nan Amurka da sauran wasu ƙasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin Addis Ababa a birnin Minneapolis da ke Minnesota, jihar da aka fi samun 'yan ƙabilar Oromo.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma anjima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma ci Bahira Jiyadine da ya haɗa mana shirin, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya.